Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da yammacin yau Litinin 3 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
To baba sojojin Ukraine sun kara samun nasara a yau Litinin a yankin Kherson dake kudancin kasar. Kari kenan akan nasarorin da suka samu a gabashin Ukraine. Jami'an tsaron kasar Iran sun yi aron gama da dalibai a wata shahararriyar jami'a dake birnin Tehran a jiya Lahadi. Kamar yadda kafafen sada zumunta da kafafen yaɗa labaran kasar suka bayyana. Amurka ta yi watsi da rahotannin da suka fito daga Iran dake cewa dakin wasu Amurkawa biyu da Tehran ta yi zai sa a cire takunkumin da aka sanya wa kudaden Iran din dake kasashen waje.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar malaman kwantaragi a Jamhuriyar Niger ta ce ba za ta yarda da alƙawarin gwamnati na ɗaukar sama da mutum biyu su zama 'yan ma'aikatan jinjin sai sun gani a ƙasa.
Na farko dai ministry nan da ka gani shi post ɗin shi ma na siyasa ne kenan. Duk magana in ta yi to ga ɗan siyasa ba ta yi wa mu muke haka nan ne.
Ma'aikatar sojan Najeriya kuma ta inganta dabarunta na kyautata hudanta da farin hula don samun bayanan sirri.
Sojojinmu na yanzu ba karin sojojin na da ba ne, so a shirye suke yanka kai musu genuine complaint da za su taimaka maka jama'a ba kai a tafasin ba. Project da suke yawanci da suke yi kenan.
A kasar Kamar kuma yawaitar magungunan jabu a garin Gwandare na yin barazana ga lafiyar jama'a. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ilimin garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibrin zai gabatar. Kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Ukraine sun kara samun nasara a yau Litinin a yankin Kherson dake kudancin kasar. Kari kenan akan nasarorin da suka samu a gabashin Ukraine din a yan kwanakin nan yayin da suke kai farmakin ramuwar gayya akan sojojin Rasha. Jami'an da Rasha ta sanya a Kherson sun ce sojojin Ukraine sun kwato wasu wurare a garin. Yankin na ɗaya daga cikin yankuna hudu da Rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba a makon da ya gabata. A jiya Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabin da ya saba yi da dare cewa dakaransa a Kherson sun kwato unguwannin Arkhangelsk da Miro-Lubivka. Jami'an tsaron kasar Iran sun yi aron gama da dalibai a wata shahararriyar jami'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi, kamar yadda kafafen sada zumunta da kafafen yaɗa labaran gwamnati suka bayyana a wata alamar murƙushe zanga-zanga a fadin kasar wacce aka fara sakamakon mutuwar wata matashiya a hannun jami'an tsaron kasar. Zanga-zangar nuna kinjinin gwamnati da aka fara a wurin jana'izar Masa Amini yar shekara 22 a ranar 17 ga watan Satumba a garin Sakes na Kurdawa ta ci gaba ta kuma rikide ta koma nuna adawa da hukumomin Iran da ba a ga irin hakan ba cikin shekaru, yayin da wasu da dama suka yi kira da a kawo ƙarshen mulkin shugaban addinin kasar na tsawon shekaru fiye da 40. Shafin Twitter yan gwagwarmaya na 1500 Tasvir mai mabiya kusan 160 ya sanya bidiyo da yawa da ke nuna jama'ar Sharif matattaran masu adawa da manufofin gwamnati. An kewaye ta da 'yan sandan kwantar da tarzoma da yawa. Ɗaya daga cikin bidiyon ya nuna yadda jami'an tsaro ke harba barkunan tsohuwa don fatattakar ɗalibai daga harabar jama'ar. An kuma ji ƙarar wani abu kamar harbi daga nesa. Amurka ta yi watsi da rahotannin da suka fito daga Iran da ke cewa sakin wasu Amurkawa biyu da Tehran ta yi zai sa a cire takunkumin da aka sanya wa kudaden Iran din a kasashen waje. A ranar Asabar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa an ba Bakir Namazi ɗan shekara 85 izinin barin Iran don jinya a ƙetare. Haka kuma an sako ɗansa Siyamak Namazi ɗan shekara 50 daga inda yake tsare a wata cibiya a birnin Tehran. Yanzu Iran na jira a sakar mata kudinta kusan dala biliyan 7 da aka sanya wa takunkumi a kasashen waje a cewar kafofin yaɗa labaran Iran a jiya Lahadi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To anjima kadan muryar za ta dawo da labaran kuma. Yanzu ko bari mu ci gaba da rahotannin mu. Yayin da ake komawa azuzuwa a makarantun primary da na secondary a duk fadin jamhuriyar Niger a yau. Kungiyar malaman ƴan kwangila wato na sun ce ba za su dauki alƙawarin da gwamnati ta musu da muhimmanci na daukan mutane 2000 a bana a matsayin ma'aikata na dindindin ba sun ce wannan maganar siyasa ce kawai domin an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa sai dai su gani a ƙasa ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kungiyar malaman makarantar boko ƴan kontrai ta gago ta mayar da raddi wa ministocin ilimi na jamhuriyar Niger da a cikin jawabin su na komawa boko wa daliban primary da na secondary da ma na makarantun nan koyon kire-kire da sarrafa abubuwa a farkon wannan makon da muke ciki suka yi bayanin cewa a wannan shekara gwamnatin jamhuriyar Niger za ta cika alƙawarin dokar malaman makarantar boko ƴan kontrai domin su zama ma'aikatan gwamnati na dindindin. Kasim Mokhtar shine ministan koyon ayyukan kere-kere yana mai cewa a nasa bangaren za a doki malamai ƴan kwantaragi 167 domin su zama ma'aikatan gwamnati da wumammi. Yayin da ministan ilimi na kasar Professor Ibrahim Natatu ke cewa ma'aikatar da ke kula da ma'aikata a ofishin ministan ilimi za ta kara ƙaimi domin samun wadatattun malaman kuma ko'ina a faɗin wannan ƙasar a kai su dunguna da sako-sako su wadatar da azuzuwan karatun boko. Shi dai wannan lamari tun shekara 2016 ake kai ruwa rana tsakanin kungiyoyin malaman makarantun nan boko ƴan kwantaragi da hukumomin wannan kasar game da dokar su zuwa aikin gwamnati na dindindin, inda ma a wannan shekara sama da malamai 2000 ne ma'aikatar ministan ilimi na wannan kasa da ma gwamnatin kasar suka yi alkawali za su doka su zamanto ma'aikatan gwamnati na dindindin.
Ana Abdulaziz Abubakar Musa maga takardar kungiyar Sina 7 department kwani na ko dai ministry nan da kaga nishi post ishma na siyasa ne kenan duk magana in tayi to ga dan siyasa ba ta wa mu muke haka nan ne mu zo mu yi kurazai lebura mu damta mu ke to shikenan tunda ministry ya yi magana shikenan komai a kare yau mun kai shekara 10 aro aro muna gani irin wanga disku duk diskutin duk daina duk wanda ya shiga minister haka nan ne suke diskutin su na biyu yau ka duba ka gani ministan hudu sun ka zamna da kungiyoyi tun 2006 sun ka rabta hannu biskan yarjejeniya na wanga da minister ya wadi na aloki na zancen mushani dindindin ba yi shi ba mun je mun taba mun ce mun ga alama shugaban kasa da kanshi yake yayi ma question de l'education in question prioritaire mun gani abin muke so mu gani a kasa ba zancen discours bane an wuce zazuwa na wa mutane zancen discours a baki so muke mun gani a kasa ba mu tabbata sai mun gani an ware recruitment tunda tun ba da suke zancen resolution des enseignants contractuels sannin san matakai in wadannan mutane su san cewa mu sani tun 2014 rabon mu a doke contract yo contractuel su 72 wani abu na mushani an kwantara da biskan tere
ko hakan za ta tabbata yi ko a'a lokaci ne zai tabbatar da haka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwalle sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwalle a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Manyan 'yan takarar shugaban kasa biyu a Brazil za su fafata a zagaye na biyu na zaɓe bayan da babu wani daga cikinsu da ya samu isassun kuri'un da za su sa ya lashe zaɓen da aka yi jiya Lahadi kai tsaye. Zaben da zai bayyana ko 'yan jam'iyyar Workers za su koma kan mulki a ƙasar ta hudu mai ban tafarkin demokradiyya a duniya ko kuma 'yan jam'iyyar Liberal za su ci gaba da rike madafun iko. yayin da aka kidaya kuri'u kashi 99.9 cikin 100 tsohon shugaban kasar Luiz Inácio Lula da Silva ya samu kashi 48.4 cikin 100 yayin da shugaba Jair Bolsonaro ya samu kashi 43.2 cikin 100 wasu ƴan takara tara su ma san fafata a zaben amma goyen bayan da suka samu bai kai na Bolsonaro da na da Silva ba wanda aka fi sani da Lula sakamakon zaben ya zo da mamaki tunda ra'ayoyin jama'a gabanin zaben sun nuna da Silva ke kan gaba binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin Data Fofa na ƙarshe da aka wallafa ranar Asabar ya nuna da Silva ya samu goyen baya da kashi 50 cikin 100 binciken ya yi hira da mutane 12,800 Nara Pavao, mai koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Tarayya ta Pernambuco, ta ce ba a yi hasashen babban bambancin da aka samu tsakanin Lula da Bolsonaro ba. Wasu manyan fashe-fashe sun auku a garin Beledweyne da ke tsakiyar ƙasar Somalia a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Mazauna yankin sun shaidawa wakilin muryar Amurka a birnin Beledweyne cewa wasu bama-baman mota guda biyu sun auna Lamagley, shalkwatar karamar hukumar gundumar da ke gabashin kasar. A birnin Lamagley, ofisoshin mataimakin shugaban jihar Hirsha Bailey da gwamnan jihar Hiran da sauran jami'an kasar suke. Majiyoyi sun ce ana fargabar samun asarar rayuka da yawa bayan harin. Beledweyne, mai tazarar kilomita 337 arewa da birnin Mogadishu.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Rundunar sojan Najeriya ta bayyana cewa ta tona rijiyar burtsatse mai aiki da hasken rana a ƙauyen Rinzi da ke Akwanga a jihar Nasarawa ne don kyautata hulɗar sojoji da farin hula wanda hakan zai taimaka ga samun bayanan sirri da suka shafi tsaron ƙasa. Babban Hausa sojan ƙasar Lieutenant General Faruk Yaya shi ne bayyana haka a wurin taron kaddamar da rijiyar da aka karawa wato na'ura wanda za ta bada ko kuma aka hada ta da na'urar generator don ƙara ƙarfin hanyoyin samun lantarki. Ga dai Nasir Adamu Elhikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Therefore, it's our desire to ensure that we are connected to various communities where we conduct internal security operations in order to enhance.
Faruk Yahaya wanda daraktan sashin mulki na rundunar Manja General O Aliyu Kilta ya ce rundunar na da muradu da irin wannan aiki zai shawo kan mutane su rika kaunar soja don haka ya taimakawa soja ga gudanar da ayyukansu. Babban Hafsan ya kara da cewa rundunar ta gina makarantar sakandaren koyon ilimin fasaha a yankin.
Army Headquarters Department of Civil Military Affairs embarked on an assessment visit by the Chief of Civil Military Affairs.
Da yake jawabi daraktan sashen hulɗar sojoji da farar hula na rundunar Manja General Marcus Kange ya ce da zarar samun buƙatar da suka yi ta neman a tona rijiyar sun zo sun duba inda suka turo ƴan kwangila suka tona rijiyar. Shugaban hukumar mulkin cigaban yankin Adamu Moy wanda tsohon soja ne da ya yi amfani da damarsa ta rashin ƙin jinin soja ya shawarci sauran al'ummomi da suke kusa da wata cibiyar soja su nemi irin wannan tallafin.
Badan ji tsoron su ba domin ni ma na sa kakin so ƴan uwana ne so na je ne musu da suka gan kuka na man da ya tambaya ya ce waye wannan aka ce mishi ai dan kwanka ne tsohon soja sai ce a mu yi mishi da sauri an suka tashi suka nema insha Allah za su samu domin sojojin mu na yanzu ba ƙarin sojoji na da bane so a shirye suke an ka kai musu genuine complaint da za su taimaka maka za su taimaka ma jama'a ba kai as a person ba project da suke yawanci da suke yi kenan so su tashi su yi rutu su je wurin su su nemi wannan talafin za musu.
Sarkin kabilar Mada da ke da fadarsa a garin Akwanga da tun Samson Gamu Yaren ya ce hakika rijiyar za ta taimaka wa jama'ar yankin da samun ruwan sha mai tsafta inda ya amfani da damar wajen buƙatar sauƙaƙa wa yaran farar hula kuɗin karatu a sakandaren kamar yadda ake wa yaran sojoji. Da tun ya miƙa kyautar kwari da baka ga babban Hausan da ke alamta gwarzantaka ta kabilar Mada inda kuma ya bashi sarautar tauraron Mada.
Wannan yanki sananne ne ga dukkan al'umma na Nasarawa da gabaki daya da zaman lafiya. Wannan ta samu ne ta wurin fahimtar juna, wurin gafartawa kuma himmantuwa domin aƙida daya.
Saboda yanayin soja na saurin fushi da ma wuce gona da iri sukan kasance a zaman doya da manja da yawancin jama'ar ƙasa da mutane ma ba sa sha'awar hulɗa da su da wani lokacin maimakon in an gansu za a samu taimako sai hakan ya ƙare da cin zarafi. Nasiru Adamu Elhikaya, muryar Amurka daga Abuja. Najeriya.
A gaida Nasiru Adam Eric kai da wannan rahoton. Yawancin jama'a suna samun kayan aikin likita daga masu sayar da magunguna akan titi a Jamhuriyar Kamaru, wanda hakan ke zama wato barazana ga lafiyar al'umma. Wannan yaduwar magunguna akan titin ya kasance barazana ga jama'a la'akari da yanda idan ba yi komai akai ba, masu harhaɗa magunguna na gaskiya za su fuskanci barazana rufe shagogin su sakamakon wannan abu. Ga wakilinmu Muhammad Rabiu da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Miyagun magunguna sun mamaye garin Gawandere. Magungunan masu biyo wata barauniyar hanya na barazana ga rayuwar al'umma. Masu dillancin magungunan na cin karen su ba babbaka idan aka dubi yanda lamarin ke gudana. Umaru Maunde ya kara da cewa
amma biski da medicament
an rubuta min magunguna a asibiti saboda rashi na isa gwajin yan kwando na sayi magani ina sha na tadi magashiya sanda akai hannu da ni sannan na gane hankalina amma bayan na gane hankali na shin cigaba da shan magungunan domin ba anda zan rashi ne rashi ya samu tare a gaba
da medicament dans la rue faute de moyen
magungunan ba hilafa sun zama illa game da batun kiwon lafiya Dr. Abba Dauda ya kara da cewa
au niveau des hôpitaux de plus en plus de
asibiti da kusan ce muku mafi yawa daga cikin majinyata da muke fama da su masu matsalar cutar zuciya ne ko kuma koda waɗanda suke kamuwa da waɗannan cututtukin a sakamakon shan magunguna ba tare da jaba ba tare da wai ko wani likita ne ko wani masanin kiwon lafiya ya rubuta musu ba to abin da yasa kenan wannan abin ya yawaita a cikin al'umma
kun konsumum au quotidien
dillalan na shirya magungunan cikin kantuna a yayin da wasu ke sayar da su cikin kwando suna zaga gari wasu dillalan masu ilimi ne tare kuma marasa karatu wanda kuwa koda da tabarya aka rubuta ba za su karanta ba malam buba dan kasuwa ya kara da cewa
fasko na balo travail wala bukau nan
bamu da aikin abin da yasa kenan muke wannan sana'a ya kamata gwamnati ta san yanda za ta yi domin ta gyara idan muka dauki alal misali magungunan jaka goma zamu iya samu jaka goma sha biyu ko kuma sha uku akan abin da muka dauka ne kun ga ai dai wannan ya fi wato zuwa yin bana abin da kuma doka ta
haka to in trouve le solution
anasu bangaren su kuma masu saye gani suke cewa magungunan na da saukin gaske ana mallakan su kuma ba tare da dogon turanci ba malam Musa ya kara da cewa
le produit on court a des ans ici quand
fa ta kace dai magunguna na da tsada a gidajen sayar da magunguna a hukumance to amma saboda sauki da yake da shi a gun waɗannan masu kondo shi yasa duk sa'ilin da muka tashi sai mu je mu saya a gun su da su dai ake dama har zuwa yanzu
le pour des ans pour aller calmer avec
masana gani suke yi cewa kashi 70 daga cikin kashi 100 na magunguna da mutane ke amfani da shi suna sayen shi ne akan titi wannan abin na fitinan batun kiwon lafiya cafke magungunan da kuma kona su basu yi tasiri ba zuwa yanzu Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan ga wajen cibiyar Adamawan Kamaru
a gaida Muhammadu Rabiu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dajewa
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam albarkacin bikin samun yancin Najeriya na shekaru 62 shirin namu zai duba kalubalen da ilimi ya fuskanta a shekaru 62 da samun yancin kan Najeriya sanin kuwa ne dai cewa lokacin da Najeriya ta samu yancin kai akwai jami'a guda daya wato jami'ar Ibadan kana daga Usani aka samu jami'oyin Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma jami'ar Nsukka da kuma jami'ar Lagos bayan kwalejojin kimiyya da fasaha da ke Kaduna da kuma Yaba Lagos da ake da su kawai yanzu dai kwai jami'o'i 49 mallakar gwamnatin tarayya a inda jihohin Najeriya daban-daban ke da jami'o'i 59 sai kuma kwalejojin kimiyya da fasaha 40 a inda kuma ake da jami'o'i hanyoyi masu zaman kansu 76. Har yanzu akwai kulejojin kimiyya da fasaha da kulejojin ilimi kimanin 70. To sai dai kamar da ƴan magana ke cewa ba nan giza ke sakan ba, yanzu aka dai bikin na bana an gudanar da shi ne a daidai lokacin da malaman jami'o'in Najeriya ke yajin aiki na kusan watanni 8 kenan. Shirin namu ne ya ji ra'ayin ƴan Najeriya kama daga iyaye da kuma dalibai da ma malamai game da halin da ilimi ke ciki shekaru 62 da samun ƴancin kan Najeriya.
Assalamu alaikum, sunana Ismail Jakini. Game da cigaba ka samu ko ko ci baya ne tunda muka samu ƴancin kai kamar da ta gabato, yanzu na Najeriya muke bikin samun ƴancin kai na shekaru 62. Da gaske ci baya ne a bangaren ilimin, daga shi nan muna ta gani tun lokacin da aka samu ƴancin kai Najeriya al'amarin ilimi ta lalace, ta koma baya kwarai da gaske. Tun lokacin daga yajin aikin nan na makarantar jami'o'i, university da polytechnic, kowa na ta nashi. Aikai daga shi nan muna cikin biki na shekaru 62 na samun ƴancin kai, kuma wajen wata fiye da 6 yaran makarantar jami'a suna gida. To wannan ya nuna cewa har yanzu nan akwai koma baya a bangaren na ilimin Najeriya.
Biki na cika shekara 62 da Najeriya ta yi da samun ƴancin kai daga turawan mulkin mallaka. Mu a gurinmu muna gani har yanzu kusan har gara ma a ce ma ana cikin mulki mallaka, saboda a halin da ake ciki yanzu, a yanda ake tafi da gwamnati, saboda in ka tsaya kawai ma ka kalli abin da ya shafi ma bangaren ilimi kadai kawai ya ishe ka, ka tabbatar da cewa a halin da muke ciki yanzu watannin ma da aka dibe ma kadai a wannan shekara na abin da ya shafi harkokin malaman jami'a, sai ka tsaya ka kalla kullun tunda muka samu ƴancin kanna har yanzu tunda siyasan nan ta kullu, in ka tsaya ka kalla ba iya kulawa da kawunanmu na abin da ya shafi neman lafiya, dole sai an fita waje. Haka shi ma ilimin, har yanzu ba mu da nagartaccen ilimi, ko kuma mu kanmu ƴan Najeriyan gwamnatocin ƙasan ba su yarda da ilimin ƙasan ba, sai sun fita waje sun je sun nemi ilimi a can ƙasashen duniya.
Dr. Bashir Yankuzo malami ne a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Minna a tarayyar Najeriya, kuma wanda za a iya cewa ya gajiya ya ga yau dangane da bangaren ilimi a Najeriya.
Dangane da harkar ilimi a nan Najeriya, muna iya cewa na'am, akwai wasu bangarori za a ce abubuwa yanzu sun fi da a bayan can. Za ka ga yawan makarantu da kuma la'allaki-allaki da kuma kayayyakin ado da suke makarantu ko kujeru da sauransu, la'allaki yanzu su fi da in aka kwatanta da yawansu. Kuma harkar ilimin nan akwai, in mutum zai kalli kamar wanda suke karatu 60s da 70s da 80s da sauransu, mu muna daga cikin wanda muka yi karatu kamar wato 70s. Ba zan manta ba in aka ce za a ɗauki kima da darajar karatu a lokacin, to ba kamar yanda yake a yanzu ba ne. Karatu a da babban jari, a ce mutum ya gama babban makaranta, misali a ce ya gama jami'a, to yana da babban jari na mutunci wanda zai ja masa mutunci, jari wanda zai sa masa girmamawa cikin al'umma, jari wanda zai sa masa babban aiki in har a ce mutum ya kammala jami'a ko ma ya kammala wata babban makaranta. Amma kaga yanzu hakan ba haka yake ba, da yawa za ka ga mutum zai kammala irin waɗannan makarantu, in ba ya sa'a ba ma ya rasa yanda zai yi ma da certificate din da ya samu, ya koma kamar ma wanda bai yi ba. An samu wanda ya kammala jami'a ko ya kammala polytechnic misali, ga takardar a hannunsa, amma ya koma kasuwa yana wato ainihin tsari ma wani shago saboda wannan takardar ta aka samu masa aiki. Kaga aka duba baya ba ka ilimin yake ba. Sannan idan aka kalli kuma kima da darajar abin da ake samu na karatu a da, za ka ga ba haka yake a yanzu ba. To ko mu da muka kammala misali irin 70, zan iya tunawa a kamar 1977 zuwa 78 muna primary 4 a makarantarmu ta primary Ahmadu Mekwato can a Kefi, wacce take jihar Nasarawa a lokacin ana jihar Filato. Na iya cewa cikin karatun namu, karance-karancen namu, wani lokacin karkashin bishiya ba muke karatu, to amma a lokacin da 1977 zuwa 78 muna primary 4 muka ga wani advert cewa wata makaranta ta secondary za a dauki dalibai muka zauna ni din nan na rubuta application ina primary 4 ni da wani aboki na wato ainihin Usman wanda shi ma wato ainihin babban wato ainihin malamin jami'a ne a yanzu haka muka rubuta application sai ga reply daga wannan makarantar cewa an dauke mu muzo domin a ba mu admission ina primary 4 muka rubuta wannan application muna primary 4
to mazaro anan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Dressing naku baban gida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon
can hakika ba da tangarda ba kan jima
to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
sakon na farko a yau ya fito ne daga baban gida IDD dake jihar Sokoto inda yace salam VOA Hausa muna kira ga ƴan uwan mu matasan kasar mu ta Najeriya su guji ai amfani da su wajen bangar siyasa a daidai lokacin da jam'iyyun siyasa suka kaddamar da fara yakin neman zabe mu kuma mu guji cin zarafin ƴan uwan mu a dandalin sadarwa da kalamai marasa dadi akan ƴan siyasa inda bangare guda kuwa su waɗanda muke kumfar baki akan su da zaran sun ci zabe daga sufa sai ƴan uwan su sai kuma sako na gaba da muka samu daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers shi kuma cewa yayi al'ummar Najeriya mu natsar da kanmu da harkokin zaben shekarar 2023 dake ƙara karatowa ta hanyar yin tankade da rariya domin mu zaba mu kanmu shugabanni na gari sai kuma ga sakon Sufiyanu Gumel Zangon Daura shi kuma cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa gina garin ruwan ƴan gudun hijira tare da mayar da su gidajen su da gwamnati Zulum ke yi hakan abin jinjina masa ne Allah ya saka wa gwamnati Zulum na jihar Borno da alheri sako mu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Nazifi Ibrahim rigar Malam Shagari da Faruku Mahe dake Sokoto kuma cewa suka yi salam VOA Hausa ya kamata mu manta da rashin cika alƙawarin ƴan siyasa ku fito ku zabi wanda muke ganin ya dace domin idan kai noma shekaran bana ka fadi watakila baɗi idan ka sake yi za ka samu riba dan haka masu cewa ba za su sake yin zabe ba ya kamata ku sake tunani to madalla mun kuma gode da sakonnin naku ci gaba da aika mana da sakonni
wadalla da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na karshe labarai a takaice
Sojojin Ukraine sun ƙara samun nasara a yau Litinin a yankin Kherson dake kudancin kasar kari kenan akan nasarorin da suka samu a gabashin Ukraine a ƴan kwanakin nan yayin da suke kai farmakin ramuwar gayya akan sojojin Russia Jami'an da Rasha ta sanya a Kherson sun ce sojojin Ukraine sun kwato wasu wurare a garin. Jami'an tsaron ƙasar Iran sun yi arangama da dalibai a wata shahararriyar jami'a dake birnin Tehran a jiya Lahadi, kamar yadda kafafen sada zumunta da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana. A wata alamar murƙushe zanga-zanga a fadin ƙasar wacce aka fara sakamakon mutuwar wata matashiya a hannun jami'an tsaron ƙasar. Zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da aka fara a wurin jana'izar masu amini ya shekara 22 a ranar 17 ga watan Satumba a garin Sakes na Kurzawa. Ta ci gaba ta kuma rikide ta koma nuna adawa da hukumomin Iran da ba a ga irin hakan ba a cikin shekaru.
To da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato ƙarfe 8:30 ke gidan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Grisham da ta shirya ta kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan la'asariya Mr. Chan Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa assalamu alaikum.